الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. بايهك يا أخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك مدونا مريتنا لتنن شابيو قوات جماد الثانية a shekara ta 1437 bayan hijira annabi sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa madina, wanda ya daidai da 21 ga watan uku a shekara ta 2016 miladiya. A wannan majalisi mai albarka na Abu Zar al-Ghifari, wanda mun gabatar da darasi a shekarun da suka shuɗe dangane da littafin Ahkamul Janayiz, wanda Allah ya bamu ikon fara shi kuma ya bamu ikon gama shi, wanda karatunsa ya ɗauke mu akalla shekara uku zuwa shekara hudu. A yau, cikin hikimar Ubangiji da amincewarsa, gashi za mu sake fara wani karatun na wani littafin na daban. Littafin da muka zaɓa mu karanta a wannan karo shi ne littafin Mukhtasaru Siratir Rasuli sallallahu alaihi wa sallam na Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab, Allah madaukakin sarki ya ji kansa da rahama. Wannan littafi ne mai matukar mahimmanci, duba zuwa ga maudu'in da littafin ya yi magana a kai. Maudu'i ne na abin da ya shafi batu na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, wanda shi kuwa annabi sallallahu alaihi wa sallam imani da shi da sallama masa rukuni ne daga cikin rukunan musulunci, wanda baya yiwa mutum ya zama musulmi in bai yadda da hakan ba. Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ce rayuwar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam abar kwaikwayo ce ga dukkan wanda ya kasance ya yi imani da Allah imani na gaskiya, kuma ga dukkan wanda ya kasance yana fatan gamuwa da Allah subhanahu wa ta'ala a ranar gobe kiyama lami lafiya. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarju Allah wal yawm al-akhir wa dhakara Allah katira. Duk abinda Allah subhanahu wa ta'ala yake nufi da bayinsa, manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya aiwatar da haka, kuma ya bayyana haka, ya fayyace haka cikin rayuwarsa. Wannan ya sanya wajibi ga dukkanin musulmi ya san wane ne manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, kuma yaya rayuwarsa take, tun kama daga haihuwarsa har izuwa aiko shi, har izuwa hijirarsa daga Makka da komawarsa zuwa Madina, da yaƙe-yaƙen da ya yi wajen yaɗa addinin musulunci, da kuma zuwa komawarsa ga mahaliccinsa subhanahu wa ta'ala. Ilimin sira ilimi ne mai matuƙar mahimmanci ƙwarai da gaske ga dukkanin musulmi. Ilimi ne wanda yake taka rawa mai matuƙar mahimmanci cikin fagagen ilimin muka. Akwai ilimin mukan da matukar za ka karanta su in ba ka da wani guzuri na ilimin sanin sirar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. Malamai suka ce rawarka ba za ta yi kyau ba cikin waɗannan fagage na ilimi. Wanda na daga cikin irin waɗannan fagagen ilimi, ilimi wanda yake mai matukar mahimmanci shine ilimin tafsirin Al-Qur'ani. Dole ne wanda zai karanta tafsirin Al-Qur'ani ya yana da guzuri na sirar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. To, ballantana kuma a zobatin hadis, wanda da yawa daga cikin hadisai ko da yawa daga cikin bayanai na sira sun zo ne cikin hadisai tabbatattu na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Shi yasa za mu ga malamai magabata sun ba wa sira matukar mahimmanci wajen rubutu da kuma karantarwa. Na daga cikin ire-iren waɗannan malamai akwai Ibnu Sa'ad, wanda yake da littafi mai suna Tabaqat fi siratin nabi sallallahu alaihi wa sallam, wanda zaka ga da yawa daga cikin malamai ɗan baya-bayansa sukan dogara ne ta fuskar riwaya da wannan littafi nasa, domin yana daga cikin littattafai na farko da aka rubuta su.